بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول المصنف رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى أمو أيو نهدي بوما غوطة شعبان شكرا تدو لد أقول أربعين دشدا وان دي دا ترى غوطة بيو دومين عشرين دبير بلادية أنا مجلسنا ومعربركة دمتي كراتو تكين التجديد التوحيد المفيد لا الإمام العلامة الحافظ أحمد ابن علي المقريزي ألا تعالى يتكن صدرهمه إن شاء الله ذا متقفتك عند مكتئة قالت: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. فإن التوحيد للي توحيدي حقيقته حقيقة ننسى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى كقدك اللمري لكي أروادك لك أبنجتي لك أبنجتي لك أبنجتي رؤية غني تقطع الالتفات عن الأسباب والذي ينك وتذي ينك مكا ويجي إزواء كسبب والوسائل تقوى إن سكيه فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى الخير ko sharri ba za ka gani ba face za ka gani ne da cewa wannan abu hukuncin Allah ta'ala ne da kadarawar sa. Fa hadal maqamu mala ce wannan maqami idan bawa ya kai maqamin ne duk abu in ya faru da shi idan na kallon abin halitta ne ko mai na kallon ubangiji shi kadai yuthmiru tawakkul yana gada masa da tawakkali wa tarka shikatil khalqi da yawan kokawa da halittu wa tarka laumihim da kuma barin zargin su wa ridha 'anillahi ta'ala da kuma wato yarda da ubangiji والتسليم لحكمه لكم سلم ما حكمته أبنجي وجزاتي مبارا وانا قبع نمال يكاومنا وانا ايكي يعد اقوشي دقا إحياء علوم الدين الغزالي wannan kusan maganganun nan har zuwa maganganun da suke gaba dai ya dauko shi daga Ihya'u Ulumuddin Al-Ghazali malike cewa hakikanin tauhidi shine wato a samu bawa ya alkita tauhidi a rayuwarsa ba za ka alkita tauhidi a rayuwarka ba kuwa sai ka zama ka koma dukkan lamura da suke faruwa da kai da abubuwan da kake yi da abin da suke faruwa da kai da abin da yake da ciki da abin da bai da ciki ka kuma kana ganin wannan duka mallakin ubangiji ne ko ubangiji ne ya ga dama ya kaddara abin nan zai faɗi a uku ta yanda zaka koma ga baki da ka daina kallon wasu ƴan tsakiya wanda da su ne ubangiji ya sa abin ya faru to ka daina kallon waɗannan a ubangiji inda su ma ya ga dama zai samu da abin babu su zai samu da abin ka daina kallon wanda suke tsakiya kyauta ne za a baka ka daina kallon wanda ke tsakiya ka koma kana kallon ubangiji shi daya sadaka duk wani alkhairi in ka samu in ko baka samu alkhairi ba ka samu kishin alkhairi ka rika riya cewa wannan ka same shi ne da wato kaddara ubangiji da ilimin ubangiji da kuma ganin damarsa da kuma rubutu da ubangiji yayi muka ce wannan abin da malai ya kawo makamu nan da malai ya kawo makami na muslimai masu ihsani kusan muna da daraja guda uku na musulmai mu'minai muna daraja guda uku akwai daraja ta musulmai akwai daraja ta mu'minai akwai kuma daraja ta muslimai amma wannan mai malai ya kawo daraja ta mufsinai kaman kalubale ne malai ya jefa mana da dalili da kuka ki daya mu kwankwasa zuciyarmu mu gani muna samun irin wannan tauhidi a zuciya kowa mu samu akwai abin da muka karanta wancan sati zamu kara karantawa saboda karatun ya tafi a zubi daya shine abin da shi alqadi alqadi al-iyad ya fada a cikin littafin ashafa yana fatan wato bayin Allah wanda su hammu su gaba kidan ubangiji ne ba sa kallon wani da shi yake zakiya sai ya ce alladhina sharafahum Allah bi nuzul qudsi wannan bayi na ubangiji su ne da ubangiji ya sharafa su ya daukaka su da garan tsarkin sa wa hashahum min al-khaliqa kuma ya sanya wato suka gundura daga barin halittu baki daya bi unsihi saboda dadin kewa da suke samu dadin dibe kewa da suke samu da ubangiji wato yayin da suke wajen ubangiji sai su ji suna jin dadi yayin da suka je suna shagaltuwa da lamarin da ba lamarin ubangiji ba sai su ji sun gundura sun kosa ayi a gama su je su je wato sami abin da suka jin dadi suka bada yin sa wa khassahum min ma'rifati ubangiji yake bance su na ilimi da ya ba su na gami da shi din wa mushahadati ajaibi malakuti da kuma yayin da za su dinga kallon ayatattun malakutun ubangiji wa tare kudarci da kuma alamomi na wato ikonsa da abin da suka gani na wato halittu da abin da suka gani na halittu za su rika jin cewa wannan ikon ubangiji ne wannan ban kayan abin da ubangiji ya mallaka ne a malakutinsa to ubangiji da ya ba su wannan yake bance su da wannan yake bance su da waɗannan ilmuka ne da waɗannan kallon ban kayan kayatattun malakutun ubangiji ya wato ke bance su bi ma mala'a qulubakum habratan ta yanda wannan abin da kin samu su a zuciya sai ya cika zuciyarsu fal da farin ciki za ka samu irin waɗannan mutane ba sa bakin ciki ba sa bakin ciki abin da ya same su kullum tunda suna jin cewa abin sun samu Allah ta'ala ya ba su idan ba su samu ba to Allah ne kaddaro ba sa samu ba to irin wannan dan me zai ci da yaka dan me zai bakin ciki bima mala'a qulubuhum habratan sai ya cika saboda ilimin sa da suke da shi na ubangiji da kuma jin cewa duk abin da ya faru daga ubangiji ne sai ya sanya zuciyarsa shiga ta cika fal da farin ciki wa wallahu aqulahu fi azamatihi kuma ya dimauta ubangiji ya dimauta wato hankalinsu fi azamati a cikin halaran girman ubangiji hayratan dimautewa mai girman gaske ya zama dungurungun yayin da suke lamarin ubangiji to ba sa kallon wani da ke gefen su wa ja'alu hammahum wahidan suka maida wato damuwarsu damuwa ce daya shine wato ubangiji walam yaraw fi darain ghayrahum shahadan busma wani abu ma bai isa abin kallo a wajen su ba alhali suna tunan ubangiji su babu wani wanda ne zai zo duniya ya isa su tsaya su kalle shi kallo na kayatarwa da ban kai alhali sun san cewa akwai ubangiji sai kuma abin da yake da alaka da ubangiji babu laifi ga kai suna kallon wani mai ilimi wanda ya san Allah ta'ala saboda wannan zai ciki zuwa ga wato sanin ubangijin shi kansa da kuma wato mamakin ubangijin shi kansa fahum bi mushahadati jamalihi wa jalalihi tala'amuna su wadannan bayi nasa da kallon kayatattun abin da ubangiji ya zuba a ban kasa in sun gani ba wai za su ga wannan abin kyansa ba shi daya za su koma zuwa kyan wanda ya halicce wato wannan kyakkyawan abin wa jalalihi da kuma girman sa to da kallon wadannan abubuwa tala'amuna suke samun ni'ima وبين آثار قدرته وعجائب عظمته ترددونا كيكا وسباكي ده سنا كان واتو على ممن يلوجف وبنجزي نيدا كما فانت آيا جرمانسا وبالانقضاء إليه تعززونا سو إلا وانا نعم باي سكرية جكين سزواكا وبنجزي ده شين سكي سامو وان أوحكا سو يزدو وانا أبنا ذاك سامونا واتو ندونيا مطعي ندونيا وانا بيسي يزم أبدا وكا أو جانسوبا sunka yi sun tabo wajen ubangiji wanda shine abu mutun kawo a wajen su lahijina suna wato an jarabce zuciyar su da lazimtan ambatan ubangiji bisaji ka kaulihi ambatan ubangiji shine saboda sun lazimci gaskiyan fadin Allah ta'ala kulillah thumma zarqum fi khawdihi mal'abun ta antum bisa ce su dai Allah sannan sai su bar mutane su tawo mahawan su su tira rikin su duk abin da bai ke bana ubangiji wanda ta tumaro su a ciki wannan shine abin da alqabi ya ga ya mana ne yadda wato bayin Allah ta'ala suke gabi da ubangijin su babu wani duk wani dai bai kewa su ya tare da ubangiji duk wani abin da za su samu a duniya dukkan sa to su ba za su ga suna kallon wannan kin ya dauke musu hankali ba abin da za su koma suna kallo shine waye alci wannan kin fahum bi musharati jamalihi wa dalalihi tana'amuna to idan suka halarto cewa ubangiji dama jamilun ne kuma ya halici mai kyau ubangiji shi dama mai kyau ne kuma ya halicci mai kyau to wanda sai su ƙara jin banƙaye suna ƙara jin ni'ima a mu'amalarsu da ubangijin su wannan shine haƙiƙanin tauhidi shine wato asalin gangan ruhin tauhidin ka san kai dan adam akwai jikinka akwai ruhinka shine asalin kai din wanda ba a gani to tauhidi amfanin mutum na tauhidi shine a same shi da irin wannan mu'amala tsakanin shi da ubangiji wanda ke da irin wannan mu'amala tsakanin shi da ubangiji zai zama wato mutum ne tsakanin shi da ibadarsa akwai kyautatawa tsakanin shi da halittu kuma zaka samu akwai kyakkyawan mu'amala dan haka ashe ba mai tauhidi bane zaka samu ka ga tsakanin shi da sauran ɗan uwan shi musulmai ba bujituwa babu wannan saboda yayin da suke mu'amala da wani wanda ba wani wanda ke musulmi ko ba musulmi ba dan adam to su suna halarto da cewa ubangiji ya ce ake kyautata ma wani zaka za su kyautata mishi masu tauhidi ba su ne za ka ce ai wannan ilimi ka kama muna yara da ta ana cewa ai tauhidi in tauhidi ya maka yawa ma sai ka zama wani wanda ke ba shi da hankali sosai mu'amala ma yana gagara mutane ba na mu'amala da kai ba to wannan ba tauhidi ne da aka sako shi da Qur'ani da Sunna amma tauhidi aka sako shi da Qur'ani da Sunna abin da yake gyara maka shi ne dabi'anka ba saboda duk abin da zaka yi zaka ce wai dan me kake mushi kirki ne alhali yana maka rashin kyautawa sai ce saboda ubangiji tauhidi kenan wato tauhidi shi feke maka dabi'unka ka zama wato ka da dabi'a nagari wannan kuma shine wato shine abin neman kowane alibi zaka je su ba yana maganan ahlul irfan wanda suke san ubangiji zai lafazin al-irfan wannan ba lafazin al-ilmu shi ya fuka ma lafazin al-ilmu ya fi al-irfan girma da masu su ba yanzu san lafazin al-irfan zaka ga ubangiji ba zaka taba jin an ce ma ubangiji al-arif ba amma akwai al-alim sunan ubangiji sallak al-ilm ya fi girma akan Allah al-ma'rifa to mu dai dauka a yanda suke faɗa din wanda ya san ubangiji tsantsa shine wanda zaka samu shi din lamarin sa ko a ina zaka samu akwai ubangiji a ciki me ubangiji ya ce me ubangiji ya shimfiɗa ya ba wai ya ce shi addini a masallaci amma a waje faruwa addini kaga wannan wato tauhidi na sa wato babu wato ruhi a cikin ta wannan tauhidin da malai ya faɗa na ce wannan shine mataba ta ihsani mazala yana cewa a cikin hadisin jibril al ihsan an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi idan baka ganin shi to kuma shi yana ganin ka sai ya bada wato mataba guda biyu mataba ta muraqaba da mataba ta mushahada mataba ta muraqaba shine ka rika jin cewa Allah ta'ala yana kallon ka a duk abin da kake a duniya Allah yana kallonka yana kiwatan abin da kake aikatawa halarto da wannan kaga zai saka zama tsakaninka da ibadin da ya saka kana yin ta babu amaja tsakaninka da kyautata mu'amala da yake kai da sauran halittu kuma ka baka mushi baka wato amaja baka wato yin kyautata musu wannan shine daraja ta muraqaba wannan shine martaba na farko ta insani idan kuma ubangiji ya sanya yawa mutum ya dogo wato ya ƙara daukaka wato dabi'unsa da kuma tauhidinsa zuwa sama sai ya daraja ta mushahada sai ya zama kamar yana ganin ubangiji to in ya koma kamar yana ganin ubangiji to shi duk abin da ya hadu da shi a gaban sa to zai kuma yana halarto da wato tasirin sunan Ubangiji da kira alaka da wannan abu. In ya ga wani mai arziki, to shi ba zai da yana kallon arzikin nasa ba, sai ya halarto da sunan Ar-Razzaq kawai, Ubangiji mai arzikawa. To Ubangiji mai arzikawa shi ya bashi wannan, sai ya koma abinda yake kallo shine asalin mai arzikawa ba shi wanda Ubangiji ya bashi arzikin ba. Mamakinsa baya aka yi tara wannan kudin ba, mamakinsa shine Ubangiji din binyal wani arzikinsa ya ba wannan, kuma duk da aka bai cire mishi komai daga cikin arzikinsa ba. To wannan shine daraja ta mushahada. Idan a ibada ne kika kai yana ibada, wato in ya shiga kamar ma wato kace in jikinsa kamar manzo Allah lokaci ya shiga jikin kafarsa ta kumbura bai sani ba, saboda shi dadi yake ji a wannan ibada. Manzo Allah ya riga ya wuce daraja ta muraqaba, daraja ta mushahada yake yi yayin da yake sallan jin sallan yake a cikin bargwansa baki daya. To wannan kuma sai majin bayan Allah, sai dai mu ta kokari a duk abinda wato Allah ta'ala bai ce ba zai yi a samu ba, to ko baka cewa kun bayan Allah har a wani lokaci ba za su samu ba, mun tabbatar akwai bayan Allah da ake samu suna iya kai wannan mataba. Allah ta'ala ya sa duka mu kai saboda jama'a halittu da Allah ta'ala ya halitta iri uku ne kamar da hadisin Jibril ya nuna mana. Akwai wanda suke zai bauta mu Allah da mutlakin gazgatawa kawai, da kuma sallar yarda, da kuma sallar ma Ubangijinsa. Shi kawai imaninsa da musuluncinsa ya yarda da musulunci, ya yarda da sallah, ya yarda da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, amma bai kara ba akan wani abin da ya wujarta wannan martaba ta sa. Ya kamata ana buƙatar ya kara alkinta wannan abin ya shiga cikin zuciyarsa, ya ji cewa shi yanzu zai zama ga duka shi ne addinin musulunci. To shi bai kara ba, shi ne kawai yanzu ya yarda da musulunci, ya yarda da manzon Allah, ya kuma yarda da Allah wajen wanda zai bauta mashi daya. Wannan shi ne daraja ta musulunci na farko da manzon Allah ya faɗi makamin farko da aka tambaye Jibril, da Jibril ya tambaye shi yace al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakata wa tusum ramadan wa tahujju baitallah, kamar yadda yake a sahihain hadisin Jibril al-mashhur wanda aka sani. Anan su waɗannan wanda suke wannan makami na farko, zaka galibi malamai ba su suka kira su da imani ba, idan akwai imani ai ba wani mu'mini, ba wani wanda zai shiga musulunci kawai da sunan musulunci zai shiga wato aljanna babu imani. Karka da malamin waya ce wai musulmi ana magana kawai a zuciyar shi babu musulunci, babu imani. Akwai imani, sai dai wannan gurbadan bai ma kai ya kawo da har malamai suke fara izina kirgawa da shi ba, saboda abin da ake tsammani duk wani wanda ya shiga musulunci da musulunci da bi sabilillah, to wajibi ka samu cewa akwai wannan yarda da ma'aiki, da kuma yarda da Allah, da kuma yarda da wannan addinin musulunci. Kishiyan wannan kuma ko kuma kasa da wannan, to kuma munafunci kenan. Saboda haka to su malamai ba sa kirga wannan abu tsayin mataba ta farko ta imani, dole shine mataba ta farko. Me ya nuna mana cewa akwai wannan imani shine lafazin ash-shahada. Lafazin ash-shahada ba ka ce ka kashe da, to zaka je ka shaida abin da baka sani ba, ba ka kashe da zir. Dole sai kai kubirci a zuciya ka cewa akwai wannan abu. Abin da kake faɗa din gaskiya ne, ka gaskata. Sannan kuma ka wato sanar da mutane cewa kai ga addinin ka. Sannan kuma ka faɗi cewa kuma zaka yi sallah, zaka yi azumi. To wannan haka zai faro kamar wato wani iri da ake sawa, wannan yayin da ce mutum ya farko shiga musuluncinsa, to kamar ya jefa irin imani ne a cikin zuciyarsa. Daga nan shi kenan sai wannan irin imanin in ya yi tohonsa, ya toho, daga nan ya yi saiwa, ya yi reshe, ya yi waye, sai ya riƙa kama jikinsa yana wato ƙarfi, yana wato yana kumbura sosai, yana ƙara faɗi, yana ƙara yarwa. Allah ta'ala zai tashi gaya mana sabon manzo Allah ya gaya mana cewa su wanda irin wannan mataba suka faro, yake cewa ka zarin a kasar da shafahu fa azana hu fastaghaba fasawa ala suqi. Anan abin da ake magana wato imanin su ya fara ne kamar wato shuka, yayin da ka shuka zaka ganta wato ta da rauni kwarai da gaske, da kafin ka zaka iya murje ta, amma da sannu wannan shuka zai tafito da saiwansa da tohonsa da kuma rassansa, sai wannan rassan nasa ya rika kara masa karfi, yana kara masa wato karfin jijiya, daga nan sai ya zo ya karfi, ya zama ku cire sosai. Saboda haka daga nan sai ya zama in zaka tuko wannan shukan, to sai ka sa wani wato wani gatari ko wani abu da zaka wato sare shi ko adda. To wannan shine misalin imani ya sabai da manzo Allah ya gaya mana, da Allah ta'ala ya gaya mana cikin Qur'ani. Kaga wannan malamai suka ce yana nuna maka cewa babu wani mutumi da zai ce wai shi yanzu zai samu imani irin imanin irin sa Abubakar Siddiq. Allah ta'ala a wannan ayi ya riga ya bada ma shi da ne kace cewa su imanin su ya je hatta wannan darajar da ake sa aje, fa azara hu fastaghala fastawa ala suqi, su ga baki dai imanin ya zama ya tashi da kansa. ba mun kamar imanin mu da yake haka haka ba iska na dan yawo da shi a su imanin su ya tsaya sosai kamar bishiya daram dam su haka haka wato a bishin imanin su take almuhim dai in wato martaba na imani yana fara tun daga martaba musulunci yayin da kace ka shaida ba mutum da gaskiya sai Allah to abin da kake magana shine kai imani ka gaskata ka karba to wannan dole a samu kowa da shi kasa da wannan kuma to mutum ya zama munafiki dole a samu wannan gargwadan mafi karancin gargwado da ake bukata bawa ya samu shine ce ya yarda da wato Allah ta'ala a matsayin wanda zai bauta ma ya yarda da manzo Allah a matsayin wanda zai bishi ya mushi bayyana bai daya kuma ya yarda da musulunci ba zai wani addini ba sai addinin musulunci wannan shine manzo Allah cikin hadisi hadisin da yake cikin as-sahih sahih muslim hadisi al-abbas ibn abd al-muttalib manzo Allah ya kira wannan ta'amul iman yace zaqa ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasulullah ya dandane dandanan imani wanda wato ya yarda da Allah ta'ala a matsayin wanda zai bauta ma shi daya da kuma musulunci a matsayin addini da kuma annabi Muhammad a matsayin manzo da zai bi da zai bi wannan kaga shine wato ma'am da ya samu wato dandano in aka ce ka dandana ruwa ko kuma ka dan sha kwan daya to ba lalle ya zama kai ka ji kadan abun ba yanzu misali a mu da ba shan madara muke kullun ba su masu yin madara kullun kaga su sun ji kadan abun mu ko sai dandano sai dai dandano sadaka mai sha sosai dandano sosai zaka ji zaka same shi ma shi wato yanda zamu kwalama yanda muka samu ire-iren waɗannan abubuwa shi ba zai wani kwalaman ba tun da ita imani ana kwalaman ta dama amma dai na dai kawo misali saboda a gane bambanci tsakanin dandano da kuma wanda ya ji gardan abu ya ji zaki abun baki da to wanda ya sha zuba ko to wannan shine wato martaba na farko wannan dole a samu wato bayan Allah kowa wanda ya amsa na musulunci da wannan martaba wato ya samu dandanan imani da to daga nan ana sa ran duk yanda mutum ya dan jima a musulunci musulunci ya yi girma a zuciyarsa to daga nan kuma zai koma ya zama ya samu ya fara samun gardin imani halawa na imani asalin wato gardi da zaki na imani din to wannan shine in ka je zaka samu a cikin hadisi da cikin sahihaini hadisin qatada daga Anas bin Malik manzo Allah yana cewa salatu man kunna fihi wajal ta'am al-iman duk dai abubuwa guda uku duk wanda ya zama yana da waɗannan sufufi guda uku to ya ji gardin imanin dandanan imanin wujudan aka ce ba wai wato zaka ba al-mazaq wannan wajin ya dandana in aka ce wajada wajal ta'am al-iman shine wato ya ji gardin imani ya ji dadin sa har ya shiga bargwasa ya san wato bambanci tsakanin wannan kaza ne wannan kaza ne a cikin imanin ba sai ya ce man kana yuhibbu mar'a la yuhibbu illa lillah idan ka ji cewa kana son wani bawan Allah abin da yasa kake son shi kawai shine saboda Allah to alama ya ce wa imanin ka ya zarce wannan imani na farko ya kai imani wato da ake cewa halatul iman sai ya ce kuma wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa da kuma wanda Allah da manzonsa suka fi soyuwa akan wanda ba su ba wato idan ka ji cewa kai yanzu lamarin ubangiji da lamarin manzon Allah ya fi maka kowa a duniya ashe ya kake kuma ka bi ubangiji kamar kowa to yanzu wannan ka samu gardin imani eh wannan mutum shine zai kuma zuciyarsa ya ji kuma wannan abin kaga ba wai da'awa ce ba kamar da muka sha faɗa wannan abubuwa ba da'awa ne ba dole sai an ga tasirin su a ban kasa ba shi yiwa haka manzon Allah ya ce ga yanda yake son a yi biki a gidanci a gidanka kai kuma an zo biki kuma zaka ce sun jinjaye ka kaga yanzu wannan ayi maka nuna ubangiji cewa ka da an ya kula Allah wa rasulu wa habba ilayhi mimma siwa ku ake da babu wannan wato idan suka kawo maka wani surkun ne kace a kun gani na kun ni kuma liyati ni ga addini na ni ba zan yi wani abu da yake sabanin addini na ba jama'a su san ka akan haka in za su rigima da kai rigima da kai akan haka manzo Allah ya ce in ka zama kana da irin wannan sifar to ka ji gardin imani ne ya ratsa ka shi wanda idan imani bai ratsa shi ba ya da imanin amma ko ba lalle ya zama ya kai wannan mutaban ba ba shi wa ka ce mutum daga musulunta sai ka ce wai wato zai zama ya kai irin wannan matsayi na imanin wani da an kawo jira ba aka ce zaba tsakanin babansa ko kuma lamarin ubangiji kaga ne ce a kai wannan zulunci ne na ce zan yi kaza 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 ta wurin su zai zaba wancan kaga yana wata ba da farko ne sai an riri ta wuce wannan imanin ila iya kare ba ka ce shi ba ba musulmi bane ba kuma mu ne ba baki da sai dai ka ci gaba da tarbiyyar shi har ya zama shi ma ya dauka zuwa ga wadatar da ake bukata manzala abu na uku yace wa man kana an yulqa fil nar ahabba ilayhi min an yarja fil kubri ba'da an anqadahu Allah min da ko wanda zai ji a zuciyarsa cewa a jefa shi wuta ya kone yafi masa akan ya koma kafirci kana jin haka a zuciyarka idan kana ji manzala ce admission ne a maka wato ka ji karfin imani ya rasa ka amma idan ka ji cewa yanzu da an tashi an magana alwala wal fara rubut wani mutum idan ya dinga kawo wasu misalai da shirohi ya kawo saboda gogon lalata addinin musulunci wannan galibi an fi samu a wato alqanun aljana'iyya da ake fada aljana'iyya da wato abuwa da laifi criminal laws na musulunci in aka ce wannan idan yayi laifi za a kulle kansa ko kuma za a jefe ta ko za a jefe shi sai wani ya ta jin kanin kaikayi idan ya ce dan jira ya ga ya ci dan dubu-dubu irin wannan intellectual sai su dubu-dubu sai da za a samu wata yar shubha a cikin nasu sai zai fara yadawa to wannan kaga alamun imanin nashi yayi rawa ba dubu-dubu karbi imanin in bai ratsa shi ba yana sai kuma kafirci bayan ubangiji ya tsarkake da shi zaka samu ire-iren wannan da yawa ana samu su a cikin masu rubuce-rubuce zaka ga hijira yake yi musulmi wani dan kuskure akan imanin su sai zai farma imanin kuma maimakon ya farma wanda ya laifin sai ya farma imani yace ai sunna cewa su ba su da hankali sun je sun kashe wani kawai dan ya zage ba za haka wato kashewa wannan kana jira ma ka ce wannan ba shi ne kawai musulunci ba sai a gyara saboda mutum ba ya dauka duka a hannunsa amma ka muka ce kuma yanzu wannan an nuna cewa musulunci ba su da hankali ko kaza irin wannan marubuta su dangar ta a baya kaga wannan yana nuna cewa bai ji karin imani ba bai ratsa shi ba ko ba komai ta'addancin da su wadancan zasu yi mai kai ta'addancin wata ta zage masa Allah bata kai ba domin yanzu da za a kawo wannan a faifai ko kuma a ma'auni shakka babu zagin manzala wannan yafi girma zagin Allah da zagin manzo sai yafi girma akan wani abin da mutum zai yi na kuskure wanda kuskuren na kuma ka tabbata bai fita daga musulunci ba saboda haka a rika kulawa da irin wannan abubuwa a wani lafazi na hadisin yace man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma shine wanda Allah ta'ala da manzo shi suka fi soyuwa a zuciyarsa ga kowa wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma yaso wai mutum baya san saboda shi ne saboda Allah wa an yakra an ya'uda fil kufr ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakra an yuqdha fil nar sai ji ya kyamaci kafirci ya kyamaci kafirai ya rani kuma da ya koma kafircin gwarai kuma sa shi a wuta wannan dole mu ji wannan fa a ce rab musulunci dole haka yake addinin musulunci ba wai kawai kace kai imani ba babu kuma kafirce ma dagu a haka yake la ilaha illallah la ilaha ka kafirce ma kowanne dagu illallah kuma ka tabbatar cewa babu ko ba wanda zaka bauta ma sai Allah to haka wannan ita ce kalma ta musulunci wannan kuma yana lazumin ta ka ji cewa duk wanda yake yana fara da Allah ba ka san shi duk wanda Allah ya ce baya san shi ma ba ka san shi duk wanda mukin Allah ne ba ka san shi duk wanda yake rigima da addini ba ka san shi haka wannan haka take to wannan shine galibin malamai yayin da suke maganar imani to da wanda suke fara kirgawa su ba ka kirgawa da wanda yake dan dalanta su suna kirgawa da wanda yake isa mai wato garbin imani ya rasa shi da zakin imani to banda wannan kuma sai kuma ahlul ihsan da malaki mana magana hada wannan kuma sune kamaladu shine wanda mutum zai ji ya je daraja ta muraqaba da na fada can ko kuma mushahada zaka same shi shi alabarin sa ya daina kallon wani wanda yake tsakiya mutum ne ya zo ya tsare da shi daga gangan amma zai rika jin cewa a ubangiji da ya kaddaro yaje kawai ba zan tsaya ina kallon sa ba shi din ya mutar da shi ya san cewa kuma wannan abu da ya masa fitarwa ne amma zai rika jin cewa a yaje ni na tabbatar dan in ubangiji bai tabbata ba sai aka bai sabe ta wato wannan ya kawo mishi tawakkali mai girman gaske ya kuma kawo mishi daina kallon wannan sababin ya kuma yana kallon ubangiji a matsayin wannan abin ya faru ne da ilimin sa da kuma garin damar sa da rubutu da ubangiji yayi da kuma abin da ubangiji ya ga dama ce wannan abu zai sabe shi to wannan shine wato gaya nan masu ihsani ba su zuwa ruwan su shine malaki cewa an taral umura shine ka ga lamura baki daya kullu ha min Allah ta'ala duka daga ubangiji ne ru'yatan gani wanda ta qaul iltifata ani al-ris'al al-asbab wal wasa'il zaka yanke waige daga kallon wani sababi ko wanda zakiya fala taral khaira wal sharra illa bin ta'ala baka ganin alkhairi ko sharri sai dai hukuncin ubangiji kadai to yanzu wannan saboda Allah a ne yanayin rayuwa da muke a rayuwar mu haka muke mu'amala da ubangiji wannan daraja ce ta ihsani wannan ana magana komai ba ya same mu idan mun samu ya gushi shugabanni mu daina kallon shugabanni mu kuma muna kallon ubangiji ubangijin da wato ya dirka fir'auna shine yana ran dai yaya ta suna yi a lokacin nan da wato tuwa ta kai bango ubangiji lokacin da zai magana su baka sani ba ka daina kuma ka daina kuma kallon cewa wani zaka raje shi kawai in ka raje shi zai gyara wanda mun kaga mun kasan da ma muka ishara wanda ake ganin kamar wani wali zai zo ya gyara waye kaga ba wani abin da ya iya yi saboda mun hada ubangiji mun samu matsala na tauhidi a wannan lokaci mun mai da lamarin zuwa ga ubangiji amma dai mai riko da sabanci kai abin da ba wa kisan kai kenan ka mai da arziki da ubangiji zai baka yana hannun ubangiji amma kai kuma damuwarka kai damuwarka ka riko da sabanci kai aiki ubangiji kuma zaka gani kai abin da zai maka in da muna dogaro ga ubangiji kamar yadda matsala ya faɗa kamar yadda wato kun muke dogaro ga ubangiji to da ya azurta maka mai da ake azurta din tsaya sun ce kullun zai zo zai fita cikin shi a yashe amma kuma ya tabbatar ba zai dawo musu cikin shi a cikin kuma gobe haka zai dawo wato haka zai kwanta kuma yana da yakinin cewa ba tare da ya aje na gobe ba kuma gobe zai samu to har ta hanyar neman arzikin mu hatta a hanyar abubuwa da duk muke yi ka riga halarto cewa wannan abin da kake yi dai ubangiji ya sa ka kai hamman ka damuwarka na zaɓin samu kamar har shi hannun ubangiji yana hannunka ne zafin neman su wauce ce ba ya kawo samu in ka ga dama kai ta kai balaguro kana safa da barin tsakanin wato kofar famfo zuwa can kana kobawa wannan ubangiji ba kai sai ya baka abin da bai ne ya baka ba sai ya ga dama to ka mai da lamarin zuwa ga ubangiji kar ka je ka ɗauko abin da yake lokacinsa bai yi ba ka dage sai ka samu sai ka rami a banza lokacin da muke neman yanzu gyara a wannan ƙasa idan lokacin ubangiji bai riga ya sa ba to duk wanda ya je rigima da su zai share shi a cikin sauki su kashe shi ba wani abin da za a yi ba amma a haɗa su da ubangiji ba dai mun imanin ba wallahi tallahi a ci gaba da roƙon Allah in aka yi roƙon Allah wannan abin da suke shi ba mai da shi ba ga hukuncin ubangiji a bar mu ubangiji a gani ubangiji haka ya faɗa cewa wa rabbana masalan qaryatan kanat amina mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafara bi an'ami Allah mu koma muna kallon ne mu cewa mun kafirce mu mutum Allah musulci ne ubangiji zai rafce mu mu koma mu muna gode masa muna nuna masa cewa mun gode muna kuma hakuri da abin da ya rafce mu da shi za mu ga abin da ubangiji zai mana malaice wa hadal maqamu wannan maqami yuthmiru tawakkul maqami ne wanda yake gare da tawakkali watar ka shikayatul khalqi da kuma barin koka ba halittu watar ka laumihim da kuma barin zargin halittu akan abin da baka samu ba kai ne baka je ka samu abu ba sai ka koma kana cewa ai wani ne ya maka sanadin baka samu ba kana iya jin haushi a matsayin dabi'a dan adam amma kar ka zo wa kullun ganin ka wannan mutumin kai wata kila yayi laifi ko yayi rashin wato halacci da bai maka ba amma kar ka koma kana kullun ganin ka wannan mutumin shi daya yayin da idan baka haushi ka dan more ka ka dan sarara ka koma kuma kana kallon ubangiji shine mai gana ma a baka ba kana nan shi yayin da bai baka ba ubangiji zai kawo maka wani ya baka ka duba ka gani ubangiji ya taba yin wani mutumi da ya sanya azikin shi azikin wani bawo Allah kadai a hannunsa ana nan wannan mutumin zai mutu kuma wacce zai cigaba da azikin sa zai samu azikin sa to shi kaga azikin ba yana hannun ubangiji ne ba yana hannun wannan dan tsakiyar ba yace to wannan yana gadar maka da tawakkali da kuma rashin kokawa na halittu watar kalami da kuma barin zargin su warida ala Allah ta'ala kuma yasa ka yadda da ubangiji wa taslima li hukmi kuma yasa ka sallama ga hukuncin ubangiji wannan wato ta daga cikin tamaran tauhidi wato abinda zaka yabanya da zaka samu amfani da zaka samu na tawakkalin ka tauhidin ka shine ka samu tawakkali wanda tawakkali a daga cikin abinda ake samu da tawakkali shine wato a sami ashkuru wa sabr ashkuru shine in kai tawakkali zaka gode ma ubangiji gode wa ubangiji kuma yana magana kai aiki da kai ka nuna wa ubangiji ka gode kar ka masa butulci godiya da zaka wa ubangiji na halittar ka da yake shine ka bauta masa godiya da zaka yi masa na aiko maka da ma'aiki da yayi da saka maka kai da yake shine ka bi su sannan kuma kai hakuri kuma yayin da zaka yi hakuri shine lokacin da ubangiji ya kaddaro maka wato wani wata kaddara mai radadi to anan ake samu kuma ake gane tsakanin mutum mumuni na gaskiya da wani mumuni da ba na gaskiya ba wajen kaddara ka san kaddara ka zama wato alfurqan ce ita mararaba ce tsakanin mumuni da wanda ba mumuni ba galibi abin da ke mamanta tsakanin mu da wanda ba kafirai ba da wanda da kafirai abin da ke mamanta mu da su shi ne zaka ga wanda mu muke da imani da kaddara shi yanzu wani kawai da zaran yaji cewa abin yayi masa karu to sai dai dayan biyu ko dai yaje wanda ya matsa mashi ne yaje kashe shi ko kuma shi ya kashe kansa saboda babu imani da kadara amma shi musulmi yayin da ya halarta cewa ubangiji da ba ya riga ya bashi labarin cewa za a iya samu wata kadara ta zo ta fada masa me radadi ko aka ce ya hakuri to kaga ba zai samu irin wannan wato lalacewar zuciyar ba daga cikin wato abinda bawa zai yi yayin da dai ina ba ubangiji ya sallama ya yarda shine wato in yace ya yarda ya kuma gode ma ubangiji to ai wannan ya dade da kadarin da ubangiji ya masa da tawakkali da dogaro da ubangiji da yayi akan cewa ubangiji shine ya tsayar da shi daga abin da ke damun sa to shi kuma anan ne ake samun shiriya akwai wata shiriya ke bartacciya wanda ƴan gata ne kawai ke samun irin wannan shiriya to amma wannan sai mutum ya nuna ubangiji ya imani da kadararsa Allah ta'ala yana cewa man yu'minu billahi yahdi qalba wannan imani da Allah ta'ala to zai shiryar da zuciyarsa ibn jarir al-qamari yake cewa man yusaddiq billahi duk wanda ya gaskata ubangiji fa ya'lamu annahu la ahada yusibuhu musiba ya samu yakinin cewa babu wani mutumi da wata musiba ya same shi illa bi idhnillahi sai da idhnin Allah yuwaffiqu Allahu qalbahu Allah zai dace da zuciyarsa bi taslimi li amrihi ya sallama wa lamarinsa wa riba bi qada'i kuma ya yarda da hukuncin ubangiji wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce ubangiji masani ne da komai aidu ilmin ya san komai bi ma kan da abin da ya kasance a baya wa ma yakun da abin da zai kasance ko abin da yake kasancewa yanzu wa ma huwa ka'in da abin da zai kasance nan gaba kabla an yakuna kafin ya kasance in ubangiji ya baka wannan shiriya to yanzu kaga ka sabu kanka a martaba ta ihsani kai imani da Allah Allah ta'ala sai ya baka wannan hidayah khassa da yake ba wato mu'mine mukminuna masu tautatawa shine ka koma dukkan lamari zaka ka goma lamarin ka zuwa ga ubangiji ka yadda ka mika wuya duk abin da ya same ka ka daina kallon sababi wani shi ya dawo mun to shi kenan a bar shi amma dai ubangiji yana kallo ai ubangiji zai tsayar da ni ka koma hammin ka da ganin ka kullun ganin ka yana wajen ubangiji baki daya akwai al-Tabari shi ma har ila yau da ya sake fitar da isnadinsa zuwa ga Ali ibn Abi Talha al-Walidi ya ruwaya da yake daga Abdullahi dan Abbas yana fassarawa wannan aya dai har ila yau yace ya haji qalbahu lil yaqin Allah ta'ala zai shiye da zuciyarsa zuwa ga yaqini fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakul li yudhi'a idan ya samu wannan yaqinin wannan shiye da ubangiji zai bashi to sai yace wa duk abin da ya same shi da amma tun ba zai kuskure masa ba wa ma akhahu kuma abin da ya kuskure masa lam yakul li yusibahu to da ba kuma ba zai same shi ba yanzu kaga saboda Allah idan duk wani wanda yake yana da irin wannan tauhidin ina magana ya koma ya kulla gaba kan wani bawan Allah kawai saboda ya danne mutum wani arziki da ubangiji mai diyar zai samu ba ya maka mugunta wani babu dadi Allah ka daina kallon sa kuma kana kallon wanda ya bashi wanda kuma zuciyar da hannunsa ubangiji ne bai ga dama ba ai zuciyar da hannunsa in ya ga dama zai karkashe da zuciyarsa ya baka kai ka koma kana kallon rabbarka wajen ubangiji wannan shine gayan wato tauhidi wanda bai samu irin wannan wato tauhidi sa fa mazal wato tauhidi ba kawai shine ta karantawa ba tauhidi dole ka sashi a aikin ka kai ma kana yin aiki da shi ana ganin shi a aikace a rabi a rayuwarka me yasa kake yin haka ubangiji ne saboda ubangiji nake kaza me yasa kake mu'amalan ta kirki me yasa kake amana me yasa kake kaza saboda tuna ubangiji da kuma sakamakon sa wannan shine tauhidi ba wani abu ba ba shi kaga tauhidi ba ya hada rigima tauhidi ba shi ke kawo zaman lafiya inda ya kowa tauhidi ina magana rigima za a yi ina magana wani da idan ya da babakir akan dukkan al'umma ai babu tauhidi kenan da ya san cewa wannan ubangiji zai tambaye shi na zai tambaye da babakir a dukkan al'umma ai ba zai yi ba har ila yau akwai abin da ake ruwaitowa daga Alqama ibn Qais an-Nakhai Imam Tabari da Abdurrazzaq As-Sanani da Ibn Abi Hatim Ar-Razi da Ibn Abi Dunya a cikin littafin Ar-Ridha 'an Allah sun ruwaito ta hanyoyi da dama daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Abu Bayan Husain ibn Jundub yake cewa kunna 'inda Alqama mun zamo muna wajen Alqama ibn Qais an-Nakhai fa qul ya 'inda hadhihi al-aya sai aka karanta mishi wannan aya wa man yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya imani da Allah Allah ta'ala zai shaida zuciyarsa sai yace ha ba rajulun tusibuhu al-musiba wannan shine mutumin da musiba za ta same shi fa ya'lamu annaha min 'indillahi sai yace cewa tana daga wurin Allah ta'ala ne fa yarda wa yusallim sai ta kuma yi kauya na gama mu da Allah duka yaushe ne banda zalunci shugaban da suke mana mu koma muna kallon ubangiji ne mu sallama ma wannan zaluncin ba mu kallon shugabannin su ya shafa da mun yaka a zuciyar mu anjima abin abu ne wanda zaka ga ba mu cika yi ba shi kuma wannan yana daga cikin wato ilaya khassa da zaka samu wajen ubangiji in ka dauka da irin wannan to zaka zaka ce wannan wani irin rafkana ne a ba rafkana ai ba shi yanzu ya koma wajen asalin gidan maganin ne shi ya riga sani kawai in ubangiji ne kawai ya roka in ran da ubangiji ya ga dama a lokacin amsawan ta yi kawai za a ga yadda za a yi annabi Musa da mutanansa Yahudawa a wannan lokaci shekara nawa suka yi suna jiran ubangiji ya kawo lokacin da zai musu maganin Fir'auna amma fa a lokacin fa duka ana tafi azantar da su ne an mai da su bayi kar kuma ta sun shiga Masar ne wato da karamcin annabi su ba shi kira su ba a lokacin binisa ne ba da girman su da komi ana karrama su bayan wani lokaci annabi Yusuf ya fara yin wa'azi aka dan fata gari daga nan aka koma ana wato gana musu azaba shekara nawa suka yi daga wannan lokaci har zuwa lokacin annabi Musa sai aka kumure da gaggawa abinda ubangiji baya so shine gaggawa shi nabar sai yana yi ne da wato ganin dama da kuma hikima duk muka ga yayi abu da hikima yanzu da ya basu suna tabawa to sibir tabawa amma dai akwai wanda ubangiji zai musu kuma a haka ba baka san abin da ubangiji ke musu ba a rayuwar su idan ka je ka bi wanda zaka samu a duk wani rayuwar duniya da ake jin daɗi in ba dai wannan mulkin da shi da ita da Allah ya jarfi shi da ita ba wanda ba ma daɗi ne ba ba kuma yin daɗin duniya ba tsaya zaka samu wani ba ya zakewa matarsa wani ba ya iya cin abinci da zaka ci kai a zaka ci abinci ka ji daɗi wani wannan harshen ne ba ya jin shi wani bacci zai yi wannan sai ya sha magani to wani irin jin daɗi ne wannan kai baka san abin da ubangiji zai jarfi shi da shi ba kuma muka je lahira ka sani ko ubangiji na neman mu ba akwai abin da yake yi mana ne na tanaji kar mu ci gaba da kokarin wato matsawa da kokarin wato mu kokarin canza abin da ba za mu canza ba akwai abin da ko ka kai wato madi ko ka kai bai ba za ka yi ta komi ba wato Hassan Basri yana cewa idan shugabanni suka wato jeke ayan su da wato zalunci babu abin da ke zama maganin su illa addu'a shugaba shugabanni ku yare su wannan nagar ta waye duk wallahi ba zai amfani ba sai dai in bai zama zalimin da kace ba idan ya zama zalimin da gaske to babu abin da zai zama ya tunkule muku wannan tsiyar tasa sai wato addu'a in kuka zo kuka yi zanga-zanga sai ya gyara muku ta inda kuka fullo kuka ce shi kuke neman a gyara muku sai ya je kuma ta can kasa ya kawo wasu abubuwa zai lalata rayuwar makida ya kawo abubuwa su yi tsada abu albashi ne kuke magana a kara muku albashi ko abubuwa da ya rotsa abubuwa ko abubuwa yanzu da albashi naka an kara ko baka iso go masara ko shinkafa kaga ya muku ya ta kasa to amma inda za a yi hakuri a cigaba da nema daga wajen ubangiji to wannan kuma shi kuma na sai mu muni ne ke samun haka kaga anan aka ce wajibi ne bawa ya tada duk abin da ya same shi yanzu misali wannan abin da muke fama a Najeriya wajibi ne mai da cewa wannan a matsayin wannan abin hukuncin ubangiji da kadarar sa mu ci cewa mun yadda kuma cewa ubangiji ya jarabce mu da miyagun shugabanni da talauci da yunwa idan mun koma muna san mu san hikimar da ubangiji sa ya jarabce mu da haka to in ubangiji ya gaya mana wannan hikimar za mu so wannan jarabawan da aka mana za kuma mu yaba ubangiji saboda ya jarabce mu da yunwa a janibin ubangiji an fahimci wannan amma wannan wajibi ne wanda bai je da wannan ba to ba imanin baki da wanda yace shi mai na cewa yanzu abinda ubangiji yayi da hikima ya jarumta shi da daukan mahaifinsa ko mahaifiyarsa kaga dai babu dadi amma yaji cewa wannan aiki da ubangiji yayi na karbar ran wannan masoyin nasa ya karba ne da hikima da kuma ubangiji sun kai da shi akan hikimar da yasa ya karba to zai yaba ubangiji akan wannan to wannan wajibi mun muni yaji haka to amma ya da kaddarar shi asalin kaddaran da yazo ya rungume ka wanda kuma musabi ya ba ma kowa zai iya ba yanzu wani duk yadda muka so muna cewa yanzu kaza yi shugabanni wanda kawai in ya ja wahala zai a shari'ar sa to ai ya dade wato ya dade cewa wannan shugaban ya dade shi ya daina kallon sa wanda zai daina kallon sa ba wannan musabi ne ba dole ba jima da bai kamar yadda suke faɗa saboda haka wato idan muka samu jarabawa a Najeriya ko a wajen Najeriya ko jarabawa a cikin gidan mu ko ta iyali ko ta kaza ko ma me dai ka ji cewa ubangiji jarabta kai kuma jarabawa wannan ubangiji yayi shi ne da hikima akwai hikima da yawa da yake sa ubangiji ke jamsan bayi daga cikin hikima na farko da malamai ke faɗi shine wataƙila ubangiji yana sanya muku wani gara a kowane laifi da kuka masa sai yake sai kanka ne ku nazilban baki da wannan ya daga cikin hikima na farko da ake malamai ke fara kawo galibi wato jarabawan da Allah ke mumunai a garin musulunci ba irin ta ne jarabawan da yake ba kafiri a garin kafirci ba kai mumuni da zaran ka dai wani laifi dan alƙali ubangiji sai ya jarabce ka saboda ka sauki ka dawo shi ko wata ubangiji ya riga sallama shi ka je ka ci gaba da yi kuma ka za ka samu wato cikon wato zunuba ka cikakke eh wala yahmiluna aqalahum wa aqala ma aqalihim inda Allah ta'ala to ana iya samun haka kamar yadda hadisi tabbata a cikin Tirmidhi da Al-Hakim An-Naisaburi al-Jami' al-Mustadrak hadisi Sinan ibn Sa'ad daga Anas ibn Malik marfu'an ya dauka kashi ga manzo Allah ce idza arada Allah bi'abdin al-khaira idan Allah ta'ala ya nufaci wani ba al-khairi ga bawa ajala lahu al-uquba fi dunya sai ya gaggauta mishi hukuman sa a duniya wa idza arada Allah bi'abdihi sharra amma idan ubangiji ya nufaci kishiyan al-khairi ga bawan sa amsaka an wa ta yuwa fi yawm al-qiyama sai ya bashi dinga dabdala cikin zunubin sa har sai ya samu ya halda ubangiji da zunubin sa cikakke wannan sanadin sa akwai rauni amma ya da shahid sheda da yake mishi sheda wannan Imam Ahmad hadisi Hasan al-Basri daga Abdullah ibn Mughaffal na hadisi ya tabbatace sannan kuma manzo Allah ya kara fada hadisin Tirmidhi har ila yau manzo Allah yake cewa inna ilmal jazai ma ilmal bala girman sakamako da ubangiji ke ba mu'minai yana tare da girman jarabawa da yake musu wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman kuma lalle Allah ta'ala yayin da ya so wasu bayi imtalahum sai ya jarabce su faman radiya falahu ridha wanda ya jarraba da ubangiji ya masa zai samu dadin jarabawa wa man sakhata du wanda ya ji ya kumburi ya ji cewa baya so ya ringa ba ubangiji hauragiya falahu suqu to zai samu lada wanda zai samu alhakin wannan abin da ya ba ubangiji ya kimiyarta eh wannan shi ma ya hadisin ya da sheda hadisin Mahmud ibn Labid kamar yadda yake cikin musannad Imam Ahmad da sauransu wannan nan duka kaga yana abin da yake nuna mana Allah ta'ala yana iya jarabtar mu da abubuwa kaya da in kaya da zaka samu lada idan baka yadda ba zaka sha wahala kuma ka tafi kai hu ma hu gaje lahira ko ubangiji ka baka da zunubin kin ya da kadarsa to har abin da ubangiji ya jarabce mu da shi yunwa hauhawan farashi rashin lafiya shi kansa ma lafiya shi kansa wato talauci shi kansa wato arzikin ma shi kansa wato kaddara da ubangiji ke kaddaro mana na wato a samu wani wanda muke san sa ubangiji ya dauke shi duk wannan ubangiji yana yi mana ne saboda a sami wato idan wannan ta goma shi da ubangiji ya tana da mu mai to a zan cika shi insha Allah da wannan kissa da Ibn Abi Dunya ya kawo a cikin littafin Ar-Ridha 'Anillah a takashin zan kawo ta gwarai Ibn Waydan mu fahimci cewa kai za a lokacin da kake tsammani wato wannan abin sharri ne a wajenka a wajen ubangiji ko zai ta iwa ta zama alheri to kamar wato ubani da da yayin da da shi yake sai ya je wa ruwa kaga shi wannan dan shi yana ganin kawai a bashi yi kullan sa ko yi wa ruwa ko yi kin karatu lokacin da ake cewa ya karatu shi ba uban me yake hangi yana kallon masa gaba can yana kallon me zai faru me zai je dawo kaga shi uban ya hana shi da hikima shi kuma hana shi ya je kwallon kafa saboda ya karatu shi a wajensa sharri ne a wajensa dan haka a daidai lokacin da ubangiji ya jarabce ka kai a wajenka ka kana ganin sharri ne amma a janibin ubangiji ubangiji babu sharri da ake dangata masa duk abin da yake wannan akwai alkhairi ka sani ko baka sani ba to wannan kisan wato misali ne da Ibn Abi Dunya ya kawo da sanadi ingantacce daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran yake ruwaitowa daga Abu Buha sunansa Muslim ibn Subayh daga Masruq ibn al-Ajla babban tabi'in nan cewa wani mutumin kirki Allah ta'ala ya jarabce shi yana da wasu abu ni'ima da ubangiji masa guda uku Allah ya bashi wani zakara shi ta yadda su daga bacci lokacin asuba ana nan sai ubangiji ya dauke wannan zakara ya amsa rayuwarsa kaga su a wajen su zai zama kamar sharri hawo ma mutum ce ai sharri ne mashi da ya tunne zama ba tashi babu karrami da zai tayar da mu daga sallah sannan kuma yana nan yana da wani kare wanda a wannan inda yake rayuwa wannan kare shine yake musu gadi dabba musu da kuma gadin kansu su kansu ana nan ubangiji sai shi ma ya dauke wannan karen yasa wato ya babu shi kaga wannan zai ji takaici ana nan kuma suna da jaki wanda jakin nan da shi suke zuwa gona yana dauko musu abubuwa ubangiji ya dauke wannan jakin wannan su a babu a wajen su zasu kamar sharri amma da yake wannan mutum alkhairi ne ba mutum kirki ne akwai alkhairi tare da shi
sai ce ina fatan ubangiji ya mai alhaji akwai hikima da ubangiji sai haka to ana nan shikenan kawai sai aka samu wasu sun farma garin ya zama sun kada duk wasu mutane da suke wannan kauyen duka da su da dabbobin su wasu kuma an mai da su bayi kun san a da can idan aka samu azzalimai suka farma garin suka mai da ku bayi to yanzu hatta jariri ce araba shi ba da dangisa za a je a kai shi wani garin da zai tashi bai san waye shi ba bai san waye baban shi ba bai san waye shi ba idan kowa ba to shi ne sai wannan mutumin kirkiki cewa innama ukhiza ulaika bima kana indakum min as-sauti wal jalaba wannan mutanen an je an musu ranta haddancin ne saboda abin da ke daukan hankali da suke da shi na wato dabbobi masu sauti da kuma abin da suke zuwa dabbobi wanda suke hawa suna zuwa suna dauko abubuwa suna dawo da shi gidan amfanin gidansu yace walam yakun inda ulaika shay'un su kuma Allah ta'ala ya kaddara duk ya kashe wadancan saboda yana san wannan gidan bai san araba su bai san araba zumunci bai san araba da da mahaifinsa sai ya kashe wadannan abubuwan baki daya walam yakun inda ulaika shay'un yujlab qad dhahaba kalbuhum wa himaruhum madib kaga rashin rasa wannan abin su sharri ne a wajensu amma galibin ubangiji fa akwai abin da ya kaddara masa saboda haka duk abin da kaga ubangiji yayi maka to akwai alkhairin da kai baka san shi ba ka sani ko baka sani ba amma dai a jadabin ubangiji babu wani sharri da ake dangata ma ubangiji ka sani ko baka sani ba to wannan sai ka mata wannan ilimi zuwa ga ubangiji a saboda haka duk wani jarabawa da muka samu a duniya yanzu ka kwatanta ka duka ko ba kana kallon wani jarabawa da ido na hikima ubangiji cewa ubangiji ya ga dama wannan abin ya same ni saboda hikimar sa to tunda akwai hikima kuma to ya ubangiji ka yadda ni da wannan hikima naka na sani ko ban sani ba cewa na yadda kawai ka nema haka a gama haka to kaga yanzu aka ga mu wani ce wanda su shi yake dan materialism ne wanda su kawai yan musabu ne dumu dumu a hannu to kaga shi yace bai yadda ba eh ba mu sa abin da ubangiji ya mana a gaba ba insha Allah ta'ala duk wannan wahalhalin da yake fama a Najeriya mu ma karshe ne zama irin wannan mutumin ne eh yanda aka sai sabu alƙairi daga baya Allah ta'ala ya zama ashe wani gata yake musu su sani ba mu ma Allah da abin da muke za mu samu a gaba zai zama gata ne mai dimbin alkhairi Allah ta'ala ya sada mu da alheri sa Allah ya kade mana nan
mun yi sa da mu wata da mu tsari mutane har ta kai ba sa da su wasa na so sa ba yi
a wannan duk wani waje ne duk wani waje ne mai lokacin manzo Allah da an yi irin wannan abubuwan yanzu yanda mu muke dauke kudade ma lokacin manzo Allah farkon da ya hijira har zuwa shekara ta bakwai wallahi da atalauci ake atalauci ake sosai lokacin manzo Allah in wanda je ya tarihi kuma ya fi wannan yanzu a haka zaka gani mutum na samu abinci da wanda zai ci ya koshi amma manzo Allah shi ne sarkin gurin a lokacin baki da zai fito ya ce maka yana jin yunwa bai ci abinci ba Abu Hurairah da wani lokaci zai ce wane zai samu shi kima ko ya gane abin da ke damun shi ashe ciki ne yunwa ce Umar din shi ma zai fito Abu Bakar zai fito aba akwai mu yanzu a cikin mu nan ina ji gidan dai ungi da wanda bai ci abinci ba kila sai da garin dama amma insha Allah dai ya dace abinci sa to a wannan lokacin ba ba shi ba wata lokacin haka yake gaskiya ne ya gaskiya ne gaskiya ne a kaga abinda ni ai yanzu kaga muna kamidi ne
shina bayi kun mun tada abubuwan cifo kuma
mu abinda muke magana yanzu mu dai mun yadda cewa da akwai wadannan amma mu koma muna nema daga ubangiji zuciya na hannunsa kuma rayuwa da mutuwa na hannunsa arziki na hannunsa ubangiji shine in ya ga dama kawai sai juyin waina lokaci daya Abdullah akwai Abu Qilaba al-Jarmi inda cikin isnadin akwai yar magana saboda shi wanda ya kawo labarin ba san shi ba al-Auza'i shi yake ruwaitowa ga wanda suke sallar al-mutara sun taba jin ma da yana bada wannan labari a to da za yi isi ina shi da wannan Abu Qilaba al-Jarmi babban malami da babban tabi'i amma ubangiji ya jarabce shi zama babu abin da kike afaya da shi sai dai wato harshen sa amma a haka nan bai ci bai koma yana wato wani kumburburi ko ya koma yana cewa duk wani daliban da wanda nake da su bai dubi yawa yanzu kaje ga Tahibul Kamal da Almizi daliban sa kawai sai kai shafi wato sai ka huta shafi ka karabu shiga wani shafin da sa na daliban sa da suka ji ilimi a wajen sa Abu Kilab ga yawan su amma tare da haka bai ji cewa wannan abin da ubangiji na suke zo su kawo shi aziki su mishkala su mishkala su mishkala ya ce wai gune mu ubangiji saboda duk wani jarama da ubangiji ya maka in ka kwatanta da ni'iman da kuma ya maka to babu ma haki mu yi hakuri mu koma da lambarin mu zuwa ga ubangiji ni abin da nake faɗa kenan mutakar muka tawakkali muka yi cewa duka wanda ga ubangiji ya to mu kuma ubangiji za mu ga abin da zai mana insha Allah ko muna raye ko ba mu raye dai mun za su madana ba za su madana ba cewa haka in an ka fara a baya cewa za mu samu alheri a kasar nan insha Allah za ni ci gaba da waba duk abin da aka yi insha Allah ba ai amma daga lokacin da ka mutu ai kai alheri kuma shikenan wannan abin da aka kasha insha Allah ai daga lokacin da aka koma ga Allah ko da ba ka samu alheri a duniya ba to ai wato abin da ke wajen ubangiji kuma shine mata gobe Allah ta'ala ya tabbatar da alheri Allah ya kade mana abin da damuwa da suke damun mu Allah ya sa mu sallah cikin aminci ya azurta mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abul ya guri ka an bada akira sallah insha Allah wannan yau din zai zama karatun mu na karshe sai bayan ramadan wadannan sati suka za su dan zo kafin ramadan fara da dan nauyi da dan alƙawura da muke da su to muna son mu zama mun iya isarwa da so ayi guri wadannan sati ka baki daya za mu zama mun je hutu za a daji mu shiru ko da an gama mun zo mu yi sallah tukura da abubuwan da muke yi insha Allah ta'ala so ayi guri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh